بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوام الدرجة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkan mu da sake haduwa a wannan yammaci ta ranar Laraba da ran Alhamis. Yau muna 26 ga watan Muharram, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1448, wanda ya daidai da 1 ga watan 7 shekara ta 2026. Kamar yadda muka saba, mun hada a wannan masallaci mai albarka, masallacin tunawa da babanmu Alhaji Shehu Lawal Giwa marafan Gazzau rahmatullahi alaihi, da ke nan baya Jidda unguwar Rimi GRA, domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka Almatajirur Rabiha, wato ayyukan lada, ayyukan alheri masu lada mai yawa, wanda ma'anansa shine kasuwanci mai riba wanda babu faduwa a ciki. Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu ikon fahimta abin da yake so kuma ya dada shi, kuma ya ba mu ikon aiki da abin da za mu karanta, ya sa ya zamto hujja ne a gare mu, ba hujja a kanmu ba, don tsarkin sunayensa. Wannan shine darasi na 5 daga farkon fara karatun littafin, kuma karatun ya tsinke mana a gaba a kan layi ta ƙarshe na shafi na 12. Sai dai kafin mu dora, ina so ku koma shafi na 11, inda muka taso a farkon wurin da muka yi darasi na 4, inda malam yace wal yahdhari al abdu min an yakuna min ahli halihi safaqat al khasira. Nayi wannan ja da baya saboda masu bibiyan karatun suna da yawa, musamman daga nesa. Bayan na koma na saurari audio na darasin da muka yi, na fahimci ya kamata in bada wani fassara da zai saukin fahimtar abinda na faɗa fiye da wanda na faɗi a darasin da ya wuce. A karatun baya na ce wal yahdhari al abdu min an yakuna min ahli hadi safaqat al khasira, shine bawa ya kokari ya kiyaye ya guji ya kasance daga cikin ma'abuta wannan kasuwa wadda take asarariyar kasuwa mara riba. A haka muka fassara, duk da an fahimci ma'anar, amma as-safaqa yana nufin exchange, bi ma'ana bawa ya kokari kar ya zamto irin mutumin da zai asaran lahiransa don duniyarsa, kar ya zamto irin wanda zai ba da lahiran shi don ya samu duniya. Wanda suke bibiyar mu a darasin baya sai su ɗauki wannan fassara a matsayin mu sanye ga wanda muka yi a baya, Allah kuma ya ce mana baki ɗaya. Za mu tashi da malam ya ce fa'iza harraka hadha ra'sa hadha almal hadha at-tahrik al'azima wa tujjira ma'a rabbil alamin hadhihi at-tijarat ar-rabiha rabiha minha mulkan la yanfaz. Malai ce fa’iza harraka hada, idan mutum ya motsa ya yunƙuri, irin wannan yunƙuri da ya amfani da hadal mal, wannan jari da Allah ya bashi na rayuwa. Kun sa a baya maganan amfani da lokaci ne, amfani da rayuwanka cikin abin da zai yarda da Ubangiji. To shi ne malam ke cewa matuƙar mutum ya yi ƙoƙari ya motsa bai lalace ba, ye aiki da wannan dama da Allah ya bashi, wannan riba jari da Allah ya bashi na rayuwa, hada tahrik al'azima, irin motsi mai girma a cikin abin da Allah yake so, wa tujjira ma'a rabbil alamin, kuma yi kasuwanci tare da Ubangijin talikai. Ka san ko mutum mai karamci ne ko dogon ciniki baya maka, indai mawadaci ne mai karamci shi. So da yawa wasu sukan siya abu a wurinka tare da sun san farashin abin yadda ka faɗe shi bai kai haka ba, amma sai su siya fiye ma da yadda ka faɗa saboda tausayi a gare ka. Ana yin haka ko? Wanda ya fi kowa wannan a cikin al'umma nan shine Sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. lokacin da za a sai da Bilal bin Rabah suka ce ai in dai Sayyidina Abubakar ne ba zai taya ba a tsuga ga kudi suka tsuga ga yace ko ba za a yi ciniki ba ku sake shi ya zama bawan Allah ya tashi daga bayin mutane to kaga wannan kasuwan da ya rinka yi shi yasa Allah subhanahu wataala shi kuma bai bar shi ba sai dai tsarkake shi tun daga saman bakwai yace alladhi yu'ti malahu yatazakka ko wama li ahadin indahu min ni'matin tujza a karshe ce illa ibtigha'a wajhi rabbil a'la wa la sawfa yarda da sannu sai Allah ya mai kyautar da sai yadda shi ma dan aljanna ne idan shi dan adam zai wannan karamcin to ubangiji sai ya nuna masa shi ya fi kowa karamci shine ake fadi anan duk wanda ya irin kasuwancin nan yayi amfani da lokacinsa cikin abinda Allah yake so hadhihi tijaratu rabiha irin wannan kasuwa mai dimbin riba to ya kwana da sani rabiha minha abinda zai ci riba da wannan kasuwar shine zai rabauta zai ci riba a cikin kasuwancin mulkan zai samu ne irin mulki ai bi ma'ana za a mallaka mishi ayyuka abubuwan jin dadi wanda yake la yanfadu akwai za'un computer ta sa mana anan kuskure ne amma dalun ne za ku yi tuna fadin Allah ta'ala ma indakum yanfad wa ma indallahi baqin ko to shine anan mulki ne wanda Allah ta'ala zai baka wanda ke la yanfadu sai dai kar ku yi canceling da biro sai zamto kamar karancin ladabi ku dai rubuta dalun din a ƙasa ko a sama sai da kawai za ku gane amma dai dole mu jinjina mu aikin da suka yi na ilimi kawai dai mu gane ga yanda abin yake amma ba wai dan mu aibanta ba kuskure ne na computer ba na daga malam bane irin wannan ni'ima wanda Allah ke ba mutum shine Allah ta'ala ke faɗa cikin suratul insan wa idha ra'aita thumma ra'aita mene na'iman wa mulkan kunga mulkan kabira mai girma daga cikin girman shine bai karewa daga cikin abin da za a faranta ran yan aljanna da shi shine fadin Allah ta'ala khuludun khuludun bila maut manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi wanda yake ingantacce yace idan an gama hisabi kowa ya tafi zuwa ga makomarsa fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir ay Allah ka samu na aljanna a wannan lokaci dan tsarkin sunayenka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a zo da mutuwa a siffar rago bijimin rago a aje shi a tozalar rafi katanga ne tsakanin wuta da aljanna za a tambayi yan wuta su ba mu ban Allah yadda a ce menene wannan su ce mutuwa ne a tambaye mu muyan aljanna insha Allah a ce menene wannan mu ce mutuwa ce ya Allah sai Allah ta'ala ya umuni da ayanka sai a kalli yan wuta a wannan gaba a ce khuludun khuludun bila maut zama dirshan ba mutuwa kuma za ya mutu na fiha wala yahya sannan a kalli yan aljanna su ma a ce da su ku dawwama daga yau ba sauran mutuwa to ba abin da ke da dadi ko in ce yana da gaske abin da ke da faranta rai aljanna wannan kalma da yan aljanna za su ji cewa za su dawwama a cikin ta ba ranan fita a ciki to dan haka shi yasa aljanna lahira ke da dadi a rai wani bawan Allah yana da aboki Allah ya ba abokin dukiya mai tarin yawan gaske wata rana sun jade ba ta ba irin to wanda suka yi makaranta tare ne ko sanda suka haɗu dukkan su girma cin musu shekarun su sun ja sosai kawai suka haɗu ce wani kana nan yace shi ne baka neme ni bai ce to anan yin haɗu da kai kafi karfi na a rayuwa sai yasa aka neme shi aka yi mai 19 ta arziki kuɗi aka bashi masu sunan kuɗi ana bashi kawai sai fashe da kuka aka ce ai kai kam ka ji daɗin ka sai dai kukan murna ya ce wallahi kukan bakin ciki nake aka ce me ya faru ya ce ai ba lokacin karar da su ya ce babu ya ce yanzu wannan sai dai su tafi a magani da kaza da kaza ai sai ya ce lokacin moransu ba su zo a lokacin ba amma duk da cewa tunanin shi akwai gyara a ciki ai in ka ji kana numfashi a cikin musulunci kana da dama kana da dama saboda kama baka ma sa ina ne gaban yardan Allah take ba kawai ka sa abin da Allah yake so shikenan ka gama amma yaushe ne Allah ne mafi sani to shi yasa ake so mu san irin waɗannan kasuwanci din malai yace rabiha min hal hurul ain ta hanyar wannan amfani da lokaci a matsayin jarin da Allah ya baka ne zaka ribata da matan aljanna ana ce da su hurul ain saboda an ce idan su farin da ke ciki fari ne tas bakin kuma baki ne wulik duk kalan da ko ya haɗu da kishiyansa yana fitar da kyau mai kyau wal jannat sannan kuma ta hanyar amfani da lokaci cikin abin da Allah yake so da rayuwanka cikin abin da Allah yarda ne zaka samu wato aljanna gidajen aljanna kaga ya kawo shi da jami'i go saboda zaka yi samun aljanna fiye da daya qur'ani ma ya faɗa mana wali man khafa maqama rabbihi jannatani duk wanda ya ji tsoron Allah yake da takawa to aljannan sa biyu ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam wata rana yana ma sahabbai bayanin yanda ake shiga aljanna yace akwai babin rayyan kofar da ita aljannan masu azumi ne ta musamman akwai kofar sadaka akwai kaza akwai aljanna kaza ga sunan har guda takwas sayyidina abubakar radiyallahu anhu yace ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam shin za a iya samun mutum mumini guda daya da zai yi aiki tukuru ya samu dukkan waɗannan aljanna waɗannan matsayi yace Allah ya sanar da ni kai dinnan kana cikin kun fahimci wannan to kaga shine anan inda malai ya faɗa wal wildan da kuma yara ɗan aljanna waɗannan al wildan din qur'ani ya zo da su yace wildanul mukhalladun ko yara waɗanda ba sa tsufa men yaro ne wanda ake ce mai walad at-tifl shine wanda ake wahala da shi a shayar yayi kuka ayi rainuwa amma walad da ake ce mishi dauko min kaza kana dan moran shi a rayuwa kuma yana da dadin hira zaka faɗa ya faɗa jinjiri ko ko da ke mata su suna hira da shi da jirajirai sun can kina da jinjiri ma kina da kigo ba ki da kawa kina da kawa zaka yi jin mace ce ta hira ce ta ba jinjiri labari to dai yana daga cikin ni'iman haihuwa to wannan walad in ya girma kuma yakan zama kai kanka zaka ji kana so ya nesa da kai na wani mataki ba za ka so kowane yanayi ya shigo ya ganka ciki ba gida ko da mahaifiyar zai gina kai baka san da mutum a daki ba ne amma yaro ne ba za ka yi mai nan sai ce bi a hankali ku rinka sallama in ko babban ya ce wai kai kullum zaman gida ba karatu ne ba sana'a ta gaji to waɗannan wildan ɗin aka ce yara ne kamar waɗanda suka mutu kafin su balaga wasu suka ce halittarsu ne za a aljanna a yi kwalliya da su a gidan aljanna saboda suna da kyan gani suna da ban sha'awa a rayuwa shi yasa idan mutum ya rasa su ko da mutuwa suka yi kaga Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya rasa Ibrahim Mu'azzad haka aka ga idanuwansa suna zubar da kwalla har Abdurrahman ibn Auf Allah ya kare da gare shi yake cewa ya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kit haddaku sai yace wannan kwallan ta rahama ne sannan sai yace da shi innal qalba la yahzan zuciya tana kuna ban so raguwa da shi ba ko wa innal ayna la tadma idanuwan kwallon da ka gani ba ƙarya ba ne kwalla ne dama abinda aka ana yi kururuwa ne ba kwalla ba sai ce wala naqulu illa ma yurdir rabb amma bakin nan ba za ka je furuci da komai ba sai abinda Allah yake so sai ce inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta duk abinda Allah ya bayar nashi ne abinda ya karba nashi ne mun yarda duka da kaddara mai kyau a mai dadi da mara dadi tunda ba mummunan kaddara ko Allah ya mana tsani to malai yace wa mujawaratu rabbin ta hanyar amfani da lokacinka kai abinda Allah yake so ne zakai makwabtaka da wani irin ubangiji wanda ba kamansa kuma ba isa ai kamansa ba wanda yake kuma ghayr ghadban wanda baya fushi idan Allah ya yarda magana ta kare ya Allah ka yarda da mu wan nadru sannan ta hanyar aikin kwarai ne a duniya zaka samu rabota kai dubi ka kalla ila wajhi Allahil Karim zuwa ga fuskan Allah mai karanci Imam Ibn Taymiyyah yana cewa wal mu'minuna yarawna haqqar rabbahum wa ila as-sama'i bighayri kayfin yanzilu ko za a ga mu'mine za su ga Allah a ranar alkiyama wanda ita ce ni'imar da tafi aljanna ma dadi wa qad samma Allahu tahlika ra's hadha al-mal haqiqa Allah subhanahu wa ta'ala samma shine ya ambata bi ma'ana zakara Allah ya ambaci juya wannan dukiyar bi ma'ana wannan rayuwar da Allah ya baka kai amfani da ita ma'ahu tare da Allah kai cinikayya tare da Allah Allah madaukaki alal wajhi alladhi dhakarna ya ambace su duka a bisa fuskokin da muka yi misali da su a baya idan ka shiga alqur'ani zaka ji Allah ya kira wannan aiki da lokacinka da rayuwarka cikin abin da yake so a wata ayin ya kira shi da suna bay'an kasuwanci zai kawo ari a gaba da zasu warware mana wa sammahu a wani kuma wurin kuma ya ambace shi da shira'an ciniki ka bada wani abu da kake so a baka abin da yafi shi dan bukatuwarka wa sammahu a wani wurin kuma Allah ta'ala ya kara kiran shi da tijaratan a matsayin wata kasuwa da ake yi, wasammahu ardan, wani wurin ma Allah ya kira ayyukan kwarai da kake yi dinnan a matsayin bashi ne, rance ne, rance ko ana biya ko, amma kaga ai Allah rahamarsa ne za ka kai mu aljanna, ba za mu iya biyan abin da ya bana ba. Saboda kansa ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku zauna da biro takarda ku kididdige rahamar da Allah ya muku, wallahi ba za ku iya ba sai dai inda ilimin ku ya tsaya ku tsaya. An fahimci wannan? Anuri ya ce wa menene inda ke cewa law anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'ata abhurin ma nafidat kalimatullah, da za a sake duka bishiyoyin duniya da kake gani a mai da su alƙalima biro, alƙalami na rubutu, duk wani ruwa da ke doron ƙasa na teku ko riba Kaduna ta maida ta teku, aka maida ta tawada, ai mun ga aiki, to duk ruwan da ke na wani abu a maida shi tawada da duk bishiya ya zama alƙalami, ku zauna za ku kirge ni'imomin da Allah ya yi da abin da ya ce ba za ku iya ba, ba za ku iya ba. To kaga wannan ba ƙaramin rahama ba ne Allah ya yi mutum musulmi kuma ya ba shi fahimtar wannan lokaci ba tare da ya kore masa ba. Allah mun gode maka da wannan ni'ima kuma Allah karɓi rayuwarmu a kanta. To malam ya ce a wani wurin Allah ya ambace wannan amfani da rayuwa wurin abin da Allah ke so a matsayin kasuwanci da ciniki da rance, sai ce li'anna sahibahu, ko domin shi ma'abocin wannan dama da aka bashi na rayuwa, harraka ra'sa malihi, ya juya riban da jarin da aka bashi na rayuwarsa da imani. Menene wannan jarin? Yace ayyamuhu, ko wa huwa ayyamu umrihi, sune ranakun rayuwanka, kwanakin da aka baka na rayuwa mutum ya yi amfani da su wurin abin da Allah yake so, tahrikan hasana, wato motsawa wanda yake mai kyau, la'iqan, kuma wanda ya dace, bi ma'ana kayi komai yanda ya kamata kuma a lokacin da ya kamata. Walida qala ta'ala, to shi ne zai fara kawo mana inda kalmomin suka zo, anan za ku gani a can akwai inda bracket ya sa bai'an, ko da shira'an da tijaratan da qardan, su ne zai fito mana da su. Yace Allah ta'ala ya faɗa a cikin suratul safi aya ta 11, yana cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya ku wanda kuka yi imani da Allah, hal adullukum, shin in nuna sheku ko ba na nuna sheku ba, ala tijaratin, kun ga mun samu ɗaya, zuwa ga wata kasuwanci wanda take tunje ku min azabin alim, za ta kubutar da ku daga azaba mai raɗaɗi. Sai fara jero su, na farko ce tu'mina billahi, ko ku yi imani da Allah, wa tujahiduna, haka ci gaban ayan yake, ko kuma ku yi kokari, fi sabilillahi, a bisa tafarkin Allah, a cikin addinin Allah, wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum, da dukiyoyinku, wa anfusakum, da rayukanku. In Allah ya baka dukiya satan inda Allah yake so, Allah zai taskace maka. In bai baka dukiya ba, ya baka lafiya, sa lafiyan ka inda Allah yake so. In baka da abin iya yi mafi karanci, ka kiyaye wajibai kai nafilfili, wannan zai taimake ka duniyar ka da lahira. Malai ce fa sarraha bi dhalika anna dhalika tijaratun ma Allah, sai gashi a wannan aya Allah subhanahu wa ta'ala fa sarraha ya nuna mana a fili a sarari, bi anna dhalika, cewa wannan imani da Allah da za mu yi mai kokari da sauransu, tijaratun, kasuwanci ne ma Allah tare da Allah. Dan ya ce hal adullukum ala tijaratin, shin ba na nuna sheku zuwa ga kasuwanci ba. Wa qala jalla wa ala, sannan Allah mai girma da daukaka ya ƙara cewa akwai waɗanda suke bayin Allah na gari, yarjuna tijaratan, suna fatan samun sakamakon wani irin kasuwanci da suka yi tsakaninsu da Ubangiji, wanda wannan kasuwancin lantabur, ba ta faɗi, ba asara a ciki har abada. In kun koma baya, in mun juno zai fi fito mana da abin da muke so mu gane, shi ne dama ana magana a kan kai ayyuka na ƙwarai ne da lokutanka na rayuwa, ko? To farkon aya shi ne innal ladhina yatluna kitaballahi, lallai waɗanda suke karanta littafin Allah. Kaga sai Allah ya fara da aikin da kowa zai iya, inda ya fara da ibada ta dukiya ba kowa ne zai iya ibada ta dukiya ba, inda ya fara da ibada ta ƙarfi ba kowa ne ke da ƙarfi ba, amma sai ce innal ladina yatluna kitaballah, lallai waɗanda suke karanta littafin Allah. Yaro ɗan ƙarami ma yana iya wannan, wanda yake jinya ma yana iyawa. Wani abokinmu da muke lokacin da muke haddar Alƙur'ani, yayi hatsari akan mashin ya karya ƙafa, aka ɗore shi a ajin, aka zo ana kawo hajja ina tabbatar maka a na shida ma bai daga cikin masu kokarin na shida wani lokaci ma yana farawa da yake akwai tsananin doka sai a tsaye da shi a ce sai sati mai zuwa yayi kuskure guda uku sai a rubuta ma i'ada a littafin ka sai ka koma haka ake ta yi kai sai da ya dawo ina jin kusan na 11 a ajin wani lokaci har sai an kusa a zahar ke kawo hadda kawai ya hatsari a mashin wannan dorin da aka yi mai wa billahi alladhi da ya fara tilawa a gida a dore da ya dawo aji duka baya ya watsa mu har sai an roke shi an ce kai hakuri kan lokacin tashi yayi wani bai bada hadda ba malam kasum shine mun fito sallah ta ne ce oh wato ko ta kaddara da alkhairi a ciki sai kai Allah ya karya kai dora ka bi ma'ana ka kare a mashin amma kuma an dora ka alqur'ani yace kwarai amma dai ba haka ne ya so ba dan adam baya san cuta ko to Allah karka jarabe mu da abin da ba za mu iya ba dan tsarkin sunayenka to Allah ta'ala ya ce innal ladina yatluna kitaballah lalle wanda suke karanta littafin Allah wa qamus salata suka tsaida sallah menene tsaida sallah abu biyu sun yi ta akan lokaci sun yi ta yanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar shine tsaida sallah wa qamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum suka ciyar daga abin da muka azurta su da shi sirran aboye wa alaniyatan da asarari to shine anan sai yace yarjuna tijaratan lan tabu shine cikon aya suna fuskanta suna fatan wani kasuwanci tsakanin su da ubangiji wanda babu faduwa wanda yake da zero risk kenan Allah ka ba mu wannan wa qala jalla wa ala hakanan Allah subhanahu wataala ya ƙara cewa inna Allah ishtara min almu'minin haqiqa Allah subhanahu wataala yayi ciniki da wasu daga cikin mu'minai sun yi ciniki sun yarda da abin da zai ba su su ma sun ya yarda da abin da su ma za su ba shi wannan cinikin da suke da mu'minai akan cewa anfusahum za su ba Allah rayuwarsu da lokacinsu da duk abin da gaskiya za ta ja musu za su yi haƙuri a kai kun gane ko zai zamto cewa sun ba da lokaci za su bi Allah in wani abu ya zo ga inda Allah ya ce kar a yi to za su yi haƙura su tsaya a inda ya ce ko da ko me zai faru za su nemi Allah ya ba su haƙuri rabbana afrigh alaina sabra haka ƴan baya suka faɗi ko to har a yau haka abin yake wa amwalakum sannan kuma sun yi ciniki da Allah cewa za su ba al'addinin Allah dukiyarsu za su yi amfani da ita wurin abin da Allah yake so ya da shi shi kuma Allah ta'ala sun gamsu cewa bi anna lahumul janna Allah subhanahu wa ta'ala zai ba su aljanna aljanna nan ku annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fil jannati ma la aynun ra'at ku aljanna akwai abin da idan mutum bai taba gani ba wala udhun sami'at kunni bai taba jin akwai irin sa a cikin labari ba wala ma la qatar ala qalbi basharin haka nan akwai abin da tunanin dan adam ma bai taba ci a zuciyarsa ya tsotsani cewa akwai irin wannan ni'iman ba Imam al-Qurtubi ko Imam al-Tabari ɗaya daga cikin waɗannan malamai ba zan iya kiyaye wanne ne ba amma ku duba farkon tafsirin suratul mu'minun fadin Allah ta'ala qad aflaha al-mu'minun haqiqa mu'minai sun rabauta in aka ce al-falah shine ka samu abin da ranka ke tsananin kauna a duniya ka kubuta kuma daga abin da kake tsananin jin tsoro ka sa akwai abin da tsoron shi kawai in aka cire maka kai zaka ji ka shar a duniya ba wai wani abu kake nema ba a wani abu ne kake tsoron kar a ce ya faru sai a ce to ba zai faru ba kai kam wannan ashe ka ni'ima ba san ko kun fahimce ni ba in muku misali da wani abu da na gani a Saudiya ina ga bai wuce wata ɗaya ba yanzu wani ne yayi kisa sai aka zo akan gwamnati za ta tsai da hukunci za a yanke masa hukuncin kisa ba yanda dangin ba su roƙa ba da yanda shi ma yayi da dama yayi tuba yayi roƙo akan a karɓi diyya a matsayin shi a ɗauki a wannan kisasin na annafsu bin nafs shi ma a kashe shi kamar yadda aka kashe rai mahaifin yaro ya ce sam yanda ɗansa ya mutu shi ma haka yake so ya ga an ɗauki an kashe wancan aka duk iya abin da ake dama sukan nan rinka daga lokaci in za a yi alkali ya ce ya ba da wata biyu in an dawo ya ce ya ƙara wata ɗaya duk tunani ko kila zuciyar waɗancan zai sanyi a samu daidaito malam sai da aka zo har kotun nan ana tsaye za a tsaye da hukunci mahaifin yaro ya ce na da magana aka ce menene maganan ya ce ya yafe ma yaron kuma baya buƙatar diyya wallahi bidiyon na nan Allah ya sa na gani zan tura Malam Ibrahim ya sa muku a group ku gani to kaga ai yanzu shi wannan ba wani abu yake so a bashi ba wannan tsoron kawai da ya fita a ran shi ya ishe shi arziki har ya koma ga Allah har ya koma ga Allah, to ba abin da yake komai dadi wallahi kamar aljanna. Shine karshe. Shi yasa Allah ce la yasma'una fiha lahwan wala ta illa qilan salaman salama. To in kun duba wancan tafsirin da nake faɗa muku, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce lokacin da Allah ta'ala halicci aljanna sai ce da ita takallimi, ki yi magana, menene bayaninki game da kanki, shine sai ta ce qad aflaha almu'minun, ni ba abin da nake cewa kawai mu'mine sun rabauta, in sun zo kawai ai ba ma za ta gane bayanin ba, ai bi ma'ana su shigo kawai tsohon shehu zariya su zo su sha mamaki kusa da su sayyidina Abubakar radiyallahu anhu. Ko kana kishi ne wallahi zai o kana gefe na, to Allah kai mu gaba ɗayan mu jama'a, Allah ya sa muna da rabo gaba ɗayan mu da wanda suka riga mu da imani. To haka Allah ta'ala ya faɗa har sai da ila qaulihi, har zuwa faɗin sa da yake faɗi cikin surati tauba, yake cewa fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi, kun ga cewa kawo bai'an a farko shine kasuwanci. Allah ya ce to ku yi farin ciki da kasuwancin da kuka yi tare da Ubangijinku ba faduwa, wa zalika huwal fawzul azim, samun aljanna ku a ce yau Allah ya yarda da kai dan uwa shine rabo mafi girma da bawa zai samu a doran ƙasa. Allah ka sa muna ciki. Wa qala jalla wa ala, sannan Allah mai girma da daukaka ya ce man zal ladhi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne wanda zai ba Allah rance rance mai kyau? Shin Allah na buƙatar wani abu ne daga wurin mu? A'a, ai ya gaya mana inna Allah huwa ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun, inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin, dukiya ta sani kuma ko a duniya ya gwada mana ya fi mu. Wannan ka kan je gona ka shuka wake buhu ɗaya ka fita da tikof uku buhu ne fa akan mashin jincen aka shiga da ita gona, amma ranan girbi sai ka ji ana to nawa za ku sai kowa, nawa za ku sai ganyen ku masu tumakai, sannan tsaba kadai ka cire zakka kuma ka samu kuɗi kuma ka samu naci, abu ɗaya kuka yi ka je da shi, amma kai abu nawa aka ba. To kaga tun anan Allah ya nuna lallai shi ar-razzaq din ne, shi yasa ba daidai bane dan adam ya tunanin wai abin da ke wurin Allah ba shine fa komai ba, duk abin da ke wurin Allah shine gaba, kuma idan Allah ya yarda da kai shi zai tsara maka duk wani hanya da zaka fita daga rinzi. Me yasa ka kai baba, me yasa ka kawo mana tarihin Annabi Musa Qur'ani, ai ba shine annabin mu ba, amma abun koyi ne a rayuwarsa da Allah ke so mu dauka, sai ka kawo shi ga al'umma annabin mu, mahaifiyarsa fa cewa kai bata sa danta a ruwa ba, ka duba ka ga fa tsakanin uwa da ya aka ce ta sa a ruwa, Fir'aunan nan tarihi sai da ya nuna ya yanka jarirai ba su yi ƙasa da 12,000 ba saboda ƙoƙarin kashe annabi Musa, amma Allah ya ce kai za ka raine shi, ya raine shi kuma ya zo ƙarshe mulkin ya koma, komai ya koma hannunsa. To Allah na nuna mana Ubangijin da ya tsara mu annabi Musa wannan mafitar, in mun dogara gare shi shi ya sani zai tsara mana na yau da gobe mu. Fatawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, malaka fa idza kana sahibu ra'sil malil miskin, idan har ko akai rashin sa'a aka samu ma'abocin wannan jari da Allah ya bamu, kan kuma ta din yace jari yana nufin rayuwa da lokaci, ya kasance al miskin, wato wanda yake miskini ko da za ka ce miskini ko mamakaci talaka, in ya kasance rajulan mutun ne ahmad, wai hakuri amfani da kalman gaula ko wawa haka yake ne, shine mutum mara wayo, idan har zamto mutum bai da wayo bai san yanda zai amfani da lokacinsa da rayuwarsa ba, la ya'rifu haqa'iqal ashiya, bai san yanda haqiqanin al'amura suke ba, bai fahimci Allah ba, bai bi hanyar da Allah yake so ba, walan yatanawwar batinuhu, kuma bai haska zuciyarsa ba, batinuhu ai bi ma'ana qalbuhu, bi nuril wahyi, da haske wanda yake na wahayi, ma'ana idan mutum ya zamto bai sa wahayi ya zamto jagora a rayuwarsa ba, lam ya'rif qimata ra'sa hadha almal, ba ne taba sanin darajar lokacin da rayuwar da Allah ya bashi ba, zai koma ya dulmiya kawai a cikin duniya, ba zai lissafin lahira ba, su ne wanda Allah ke cewa ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafilun, duk lissafin duniya za su iya fitar maka, amma an zo lissafin lahira Allah ya ce ga falalu ne ba za su gane ba, bi ma'ana ba sa yin aiki don neman yardan Allah, Allah kar ka samu a cikin su. Wala qadar hadhihi aljawahir, haka nan ba zai san matsayi da darajar wannan taska da Allah ya bashi ba, allati aqahu Allah, wanda Allah ya bashi, ma'ana wannan taska ita ce rayuwarsa da lokutansa, fadayyaha sai a wayi gari a tarasi ya tozarta lokacinsa fi qala waqil a cikin an ce ka ce sunan wani shiri wai a gida wani rediyo ko an ce ka ce gutsuru tsoma ke shikenan mutum sai dai ta ai kaza ai an kwato biliyan kaza a wuri kaza to aka kwato biliyan kaza kai kwalta nawa aka yi maka ko ba haka bane asibiti nawa ka je ko da kwato su kai nawa ne raban ka a ci to Allah ya sa sa su inda ya dace amma kai dai yi aikin da ke gaban ka ballanta na mutum yana cewa ai wane kaza ne ina ruwanka da wane kaza ne ka ji da kanka alaikum anfusakum idan har wane ya laifi za ka iya mai nasiha kai masa nasiha a boye ba a gaban jama'a ba idan ba zai a boye ba ka yi asarari amma bil hikmati wal mau'idati al hasana da ilimi da hikima da mutum zai gane gyara kake so ba cin mutunci kake masa ba an fahimci wannan in duk wannan ya gagara yi ta kanka ka roki Allah ya shiryar da kowa har da kai a ciki magana ta gare walam yaktasib minha shay'an idan mutum bai da dabara sai dai ƙara tozartar da lokacinsa a surutai marasa amfani walam yaktasib minha shay'an ba zai tsuwurwuta bi ma'ana ba zai amfana da komai ba a cikin lokacinsa hatta yantahi al-ajal wallahi ana nan kawai sai kuma lokaci ya zo lokaci ya kure an taho al-muhajjad lahu lokacin da aka riga aka iyakance masa dama duk wanda ke cikin mahaifiyarsa an gaya masa lokacin da zai ko hadisi ne ingantacce da kwanakin da mutum zai yi da arzikinsa da makomansa ba to fa yujarru ila al-qabr sai dai mutum kawai ji ana jan shi zuwa kabari dama kabari ba da dadin rai ake zuwa ba ba wanda ya sallama da gidansa ya je kwanta a kabari babu shi kawai mutum da yanda bai san yau za a haife shi ba haka kawai zai ji ana ce da shi man rabbuk wa ma dinuk ومن نبيك وما ذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ان يوم ده wanda ya kwanta a kabari ko kafiri ne ya ji wannan maganan wallahi alazim saboda hadisi ne ingantacce sai muslim wasu ruwayan sun zo da tambaya uku wasu ruwayan sun zo da hudu man rabbuk an baka ce an baka sha amma komai waye maka wannan wa ka bi a duniya wurin bauta mishi wa ma dinuk wani tsari ka bi wurin gudanar da rayuwa wake sa ka wake hana ka addini ya tasiri wurin ya ce ka yi ko ya hana ka yi bayani wa man nabiyyi waye gwaninka da ka tashi aikin waye koya ma wa ka bi wurin yin aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce hadisin al-bara bin azib hadisi mai tsayi na malana sidina albani ya kawo shi a cikin akamun janayi kun wuce shi ko na'am anan ma mun wuce shi kwarai da gaske mun yi shi a baya zai ba da amso shi cikin abin da Allah yake so Allah ka sa mu ne wanda kuma ba hakan ba mun karanta abin da zai ba da na amsa to mala ya ce fa yajurra ila al-qabr sai mutum kawai ji an ja shi zuwa kabari wa huwa sifrul kaffain ya tashi hannu rabbana shine sifrul kaffain ya tashi hannu zero ba komai sifr dama zero ana cewa hannu rabbana saboda in ba haushe faɗa haka shine wanda bai da komai go illa sai Allah to shi wannan bai ma da Allah saboda bai abin da Allah ya ce din mutu ya tashi bai aikata komai ba wal akhiratu mala yace yan uwa kun ga lahiran nan ayyuhal ikhwan ya ku yan uwa wallahi mushriya mata darun domin ita wata gida ce la tuslihu lil mafalis ba ta dacewa ga duk mutumin da ya barnata rayuwar shi a cikin sabon Allah shine al muflis al mafalis jam'i ne na al muflis an gane المفلس كما النبي صلى الله عليه وسلم بيان وانين شيء اذكر حديث امام مسلم حديث ابي هريره رضي الله عنه من الله صلى الله عليه وسلم يتي اتدرون من المفلس من امتي كن سن وانين فلسفشي وندا كاي مواسوسو مر ربو اذكر الامه تا سابي سكتي قري المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع سكتي اي وانين walaƙantacce ko wanda yake marar gata a cikinmu shi ne wanda ba kuɗi ba commodity ba kayan kuɗin wani bai da tsaban kuɗi a ƙasa amma yana da kadaran da in ya ɗaga masu kuɗin masu sun matsa haka ne ko to shi ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a ba da lissafin duniya nake magana ba al-muflisu min ummati ku ji da kyau wanda zai mara rabo a cikin al'umma ta wanda za a yi mawasoso shine man ya'ti yawmal qiyama mutumin da zai zo filin alkiyama bi salatin ga sallar shi tayi kyau yayi ta chat kuma yanda Allah yake so wa zakatin ga zakka ya fitar wa siyamin ga azumi yayi da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam jiru ayuka alkhairin sa sai ce walakin sai dai hanzari ba gudu ba ya samu matsala qadsha ta mahaza kun ga kala wakil din da ya fada a ba qadsha ta mahaza ya zagi wani da shi aka zagi wani wa daraba hada ya bi jiwana bisa zalunci wa safaka dama hada ya zubar da jinin wani wa akala mala hada da shi aka ci dukiyar su wani Allah sallallahu alaihi wasallam yace fayukhadhu min hasanatihi sai a rinka kwasan kyawawan ayyukan shi ana biyan waɗanda ya zalunta a ƙarshe yace fa idza faniyat hasanatuhu idan ayyukan sa na ƙwarai suka ƙare walam yuqda ma alaihi gaci ba a gama biya ba ga jerin al'umman da ya zalunta da wanda ya zaga da wanda ya ci dukiya da wanda ya harba da wanda ya yanka da wanda ya daka da wanda ya kashe da dukiyar da ya kwasa ukhida min sayyi'atihim hadisi ne a cikin sahih muslim ku duba la ku gani hadisi ne ingantacce abu hurairah ya rawaita hadisin ko gogulin kai idan duk ayyukan sa suka ƙare su kuma ga layi nan ba a gama biyan su ba ukhida min sayyi'atihim sai a rinka diban suna su munanan ayyuka dama Allah ya faɗa a cikin Qur'ani ya ce wa nadhul mawazin al-qist al-yawm al-qiyama ita al-qiyama ba abin da kai ta adalci mala ma'auni za a sa faman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ayshatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya wa ma adraka ma hiya narun hamiya ma'auni ne Allah ya ce za mu sa na adalci a filin al-qiyama abu hudu za a yi al-hisab kowa na diddige aikin shi a fitar in ibada ce ina farilla ta fi daraja ije ta ina nafila ta biyu a ije kowanne idan zunubi ne ina kaba'ira ina shirka ina saga'ir kowanne a ije to wannan shine al-hisab sannan sai al-wazn wa nad'ul mawazin al-qist Allah ce za mu fa adalci ai au kowanne a daura shi a ma'aun wasu hadisan suka nuna idan kai mumini ne har da kai za a daura akan inda ayyukan ladanka suke hadisi abla ibn mas'ud radiyallahu an to daga nan ne sai ayi aljaza ana gama sai a ce to yanzu kowa ya gani adalci duk duniya ta gani ko to shikenan kowa ya tafi iya makomarsa kowa ya tafi iya abin da ya aikata to wannan shine aikin da ke jiran mu ya ku yan uwa kuma shine abin da Allah ta'ala ke nusar da mu shi yasa anan malam yace la tuslihu lil mafalisi la hira fa ba ta yi ma wanda za a yi masa fallasa kyawu kar ka yadda ka je a wannan yanayi wala tuslihu lil fuqara sannan ba ta dacewa ga wanda yake talaka ababin ayyukan kwarai ba talaka na kuɗi ba an gane ko wannan talaucin talauci ba talaucin rashin kuɗi ne talauci ba an gane ko wai suka ce menene idan mar'i lam yulbas libasan min at-tuqa yuqallibu 'uryanan wa in kana kasiya وخير لباس المرء طاعه ربه ولا خير في من كان لله عاصيا دم mutumin da bai tufatar da kansa da tufatar tsoron Allah ba suka ce tsirara yake yawo a wurin Allah ko da yafi kowa sa tufatin alfarma a duniya mafi alkhairun tufatin ko da bawa zai sa ma kansa ya ji dadi duniya da lahira shine tsoron Allah suka ce fala khair fi man kana lillahi afiya duk wanda kage yana saba ma Allah ba alkhairi tare da shi ba shi irin su ne Allah yake so ba kan riki waɗanda Allah yake so shi yafi annabi sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda ya kai shi daraja da matsayi amma sai da Allah ta'ala ce da shi wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi turiduna waja'a wa la ta'du 'aynaka anhum turidu zinata al hayati dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furqa Allah ce fa qul al haqq min rabbikum kaga ashe gaskiya ita ke so a bawa yace karka dawo wala ta gurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad karka ce sai kai gasa da wanda ba musulmi ba shi bai damu da halal da haram ba damuwar sai tara duniya kai wani matsayi kai damuwar kai zanfo shine ka yarda da ubangijinka saboda kai kana da gata kuma yana daga cikin alaman mutum ya cika mutum a ce Allah ya ce dama za a yi dama hagu za a yi hagu a wannan hankali hankali ne mai kyau amma duk wanda Allah zai ce ba haka bai ce ba haka ne to wannan kam akwai alaman tabuwa saboda ko gwamnati ne ka gwada fada da ita kai ka san ba za ka ci riba ba ballantana Allah haka ne ko ba haka ba duk wanda gai fada da gwamnati sai dai wani ikon Allah kuma to Allah takkaje rabe mu da abin da ba za mu iya ba mallan yace li anna laysa fiha irfaqun domin ita lahira fa idan aka je laysa fiha irfaqun babu wani da ke iya kifar da amfani zuwa ga wani shine irfaq in ce maka bari in taimaka ma ko bari ka taimake wala ariya babu aro kaman ka ce ban aran ladan kai na tsallake in baka kaman da nace ban aran motan kan je zare in dawo ma da ita kun fahimci magana ba yin haka wala sadaqa gashi ba da ban yin sadaqa balle lada ya karo wala khulla babu abuta ta kauna ta kudda ko yace khulla ko Allah ya faɗa cikin suratul baqara kafin ya kawo ayatul kursi me ayat ya ayyuhal ladina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala mene wala khullatun kun ga shine anan ya kun daukai imani ku ciyar daga abin da na azurta ku na dukiya tun kafin wani wuri yini yazo wala la bay'un fiha ba kasuwanci a ciki wala khullatun babu abuta ta kudda ku kasa abokin ka zai iya baka kariya a duk abin da baka tsammani zai iya tare maka matsala zai iya janyo maka amfani ba tare ma da nemi shawara ka ba to alahira ba wannan a wani wurin Allah ta'ala nuna wayi ma kowa zai guji kowa ne in kaga an yadda alahira kun hada fuska da mutum kun tsaya wuri daya wallahi tallahi ba office ɗaya ne kuka yi ba ba business iri ɗaya kuka yi ba imani ne kuka hada akan sa sai Allah ya hada ku kuka samu kwanciyar hankali a rana ba ni na faɗa ba al-akhillau yawma idin ba'dhum li ba'd min allati aduwwun illa al-muttaqin ya ibadi la khawfun alaykum al-yawma wala antum tahzanun Allah ta'ala yace ran al-qiyama la akhilla wanda suke kaga wannan fa yafi afada fa saboda shi abuta za iya bata maka rai ka fasa shi amma al-kulla ko an bata maka rai ba za ka iya rabuwa da mutum ba kun fahimci magana irin abin da ke tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam ne da mene da sahabbai kuma alaƙar da ke tsakanin Allah subhanahu wataala da Annabi Ibrahim kenan wattakhadha Allah Ibrahima khalila din daga kulla din ce ina ba ta mun fahimci wannan to ran kiyama ba a samu wannan sai in akan tsoron Allah Allah ka azurta mu laysa fi halil insan ba wani abu da mutum ke iya samu a farfajin alkiyama illa ma qaddamahu min amalihi sai abun da ya riga ya gabatar a duniya na aikin sa dan haka nan malai ce ga shawara ta fala yanbaghi lil insan baya dacewa ga kowane mutum an yuqdima alaiha muflisan yazo gare ta bi ma'ana yazo ga filin alkiyaman nan ya fuskanto alkiyama muflisan alhalin bai da wani aikin kirki da zai iya dagawa a ranar a tausaya mai da shi fa yajibu ala almuslim dan haka yan uwa ya zama tilas akan duk wani mutum musulmi kullan dukkan musulmi an yattaji an menene yahtarimu ko ra'sa hadha almal da su mutunta su girmama wannan jari da Allah ya ba su na lokaci su amfani da shi cikin abin da Allah yake so to sai malai ya kawo da baiti wannan baitin na wani babban mawaki ne kuma faqihi sunan shi Imadatul Yaman wasu kuma suna kiran shi da suna Najmuddin al-Yamani ya rasu hijirana da shekara 569 yake cewa idza kana ra'sul mali umruk idza kana ra'sul mali umruka fahtazar alayhi min al-infaqi fi ghayri wajibi idza kana ra'sul mali umruk matukar Allah ya gaya maka jarin da ya baka na rayuwanka shine numfarfashi da rayuwan da ya baka to lallai ina baka shawara fahtarar ma'ana ijtani ka nisanci alaihi a cikin rayuwar nan naka in dai Allah ya ce rayuwarka ita ce jarinka to a cikin wannan jarin na rayuwar da aka baka ka nisanci min al-infaqi shi yadda wannan dukiyar da Allah ya baka wanda shine lokacin naka fi ghairi wajibi a cikin abin da yake ba wajibi ba bi ma'ana ka kiyaye lokacinka sai a cikin abin da Allah yake so ina fata yan uwan fahimci wannan shine abin da malamin yake nufi to sai malam yace falyaktalimun nafih a karshe kenan ko dan kaman shi dai daidai mu tsaya karfe nawa dama kuke shayi da minti go to dai mana daidai insha Allah mala yace falyaktanimun nasihu li nafsihi, dan haka ni dai abin da nake cewa da ku, ni malam Abdul Muhsin bin Abdul Razzaq al-Badr, Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr, falyaktanimun nasihu li nafsihi, duk wanda zai makansa fada ya ja kunnin kansa, yayi makansa fada da kansa, to ina bashi shawara falyaktani, mai kokari ya ribace sa'ati umrihi, lokutan rayuwar, saboda in sun tafi ba za su dawo. Kauta ina zai amfana da su, bil amali salihah, ta anyan yin ayyuka na kwarai. Wannan fadishin fil amalan ke yi, wannan gaba ta biyu da za mu shiga sati mai zuwa insha Allah shi ne asalin darban littafin mu. Wannan fadishin fil amalan ke yi zai zo ya fara koya mana ayyukan ne, nan so yake mu gane darajar aikin, mu shirya masa zuciyarmu ta zama a kimtse na yin aikin, to sai taho da ayyuka. Allah ka sa mu dace. To mutum ya kimtsa yin ayyuka na kwarai, allati yasurruhu, irin aikin da kai da kanka in kai ma kanka hisabi zai wannan aikin za ka ji a ranka cewa zai faranta maka rai, an yanqallaha biha gadan, a ce da irin wannan aikin ne ka haɗu da Allah ranar gobe. Duk mumini kusa yana da wannan fahimtar, sawa'un malami ne ko ba malami ba, za ka ga wani shi inda Allah ya mai baiwa haram ne ba fa zai ci haram ba, in zai mutu ba zai ci masa haram ba, wani kuma azumi ne, wani zumunci ne, wani sadaka ne, kai wani ba aya ba hadisi ba wanda ya kai shi iya sulhu tsakanin mutanen da suka samu sabani, saboda hikima da Allah ya bashi. To karibaci duk damar da Allah ya baka, malam ba wani mutum musulmi face Allah ya bashi damar da in yana so zai gane wannan dama ne da zai iya samun yardan Allah a cikinta, ko ya take. Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ko Abdullahi ibn Abbas, na shaka wannan a karatu, tafiya suke da tabi'ai a cikin daji, sai ga wani makiyayi yana kiwon dabbobi ga tsananin zafin rana, kuma a tsakiyar duwatsu sun tsaya za su ci abinci a tafiyar, sai ce jama'a ku kira wancan bawan Allah ya zo mu ci abinci, saboda shi dama ɗabi'an shi baya cin abinci sai ya nemi wani mabukaci sun ci tare, sai in kaga ya ci abinci shi kadai to ba wani wanda zai iya nema su ci abinci tare da shi ne, ko da ko a gida yake, ana kiran mutumin ne ce mai zo ka ci, bawan Allah nan yake cin abincin sai ce ka ci mana, abinci ne wanda ba lallai ka samu irin shi a wannan dajin ba, bi ma'ana kila basmati ce shi, ko kaga daga dankin sai zo gane sai wane ne ke iya samu, ma'ana na masa tayi kadan ta da ko mada kai ma ka mora ka moce. Sai yace ma Abdullahi ibn Umar ko Abdullahi ibn Abbas, yace wallahi ba na ki ci bane dan kun matsa ma ina azumi ne. Sai ya juya ce azumi a tsananin zafin rana a cikin aikin wahala, ma hamalaka ala hadha, kiko me kai ka azumi, me ya tunanin ka kai azumi a wannan yanayi, kuma gashi ya ganshi mutumin kauye da kila bai tunani yana da ilimi da yawa. Sai ce wallahi qur'ani na karanta sai naga ba zan iya hakura ba sai ne azumin nan. Yace me ka karanta a qur'anin, yace na karanta cikin suratul haqqa, naji Allah ta'ala yana cewa ran alkiyama za a ce ma yan aljanna kulu washrabu hani'an, ku ci ku sha ku batse hankalinku kwance, kuma kun samu wannan ni'imar na aljanna ne bima aslabtum fil ayyamil khaliya, saboda kwanakinku da kuka gabatar suka wuce cikin bin Allah, shi yasa yau muke ba ku wannan. Yace shi yasa ban son kowane lokaci na ya wuce ba cikin da'a ba sai na dauki azumi a matsayin abin da nake so a gaya min wannan kalma sanadiyarsa. Jani Umar, da kai mai jimu mai muka dauka, mai muka zaba, mai muke tsayuwa a kai, dama ce in muka ji irin wannan sai mu haukan abin da mu ma in Allah da sai Allah ya dada mu a kansa. Allah ka taimake mu. To shine sai malam yace kai kokari, duk mutumin da yake so, ina nasiha ga duk wanda yake so ya amfani da wannan lokaci nashi wurin abin da Allah yake so, to ya amfani da su wurin abin da ran alkiyama idan ya haɗu da Allah zai farin ciki. Wallahu yaqul, domin Allah ta'ala da kansa yake cewa ya ayyuhal ladina amanu, ya kwanda kai imani, ittaqullaha, ku kiyaye dokokin Allah, wal tanzur nafsun, kuma kowace rai ta duba ce dubi ta yi tunani, ma qaddamat li ghadin, mai ta gabatar don gobe ran da za mu haɗu da ita in tambaye ta, kuma in zo mata da ni'ima ko kishiyar haka, mai ta gabatar mai take so a wurina. Wattaqullah, kun ga Allah ya ce ittaqullah a farko, ya ƙara cewa wattaqullah, magana ta girmama. Wallahi ko so ɗaya Allah ya faɗa mumini ya yarda, mumini ba zai shakka ba, mumini ba zai tunani na biyu akan abin da ya tabbatar daga Allah ba ne, amma saboda ƙaunar da Allah ke mummunai tunda masu imani ya kira, sai yake tunana ta kakku suɓuce, kakku bari, in komai ne su kuce ka ku kuce mai yin makan ku hisabi a gidan duniya. Allah ta'ala ce inna Allah kutina imma rauni ya same ku in kun ji kaman za ku gaji kutina inna Allah lalle Allah ta'ala khabirun masani ne bima ta'malun da abinda kuke aikata kuma kun san dai ba zai zalunci kowa ba kuma yana da arzikin da zai ba kowa. To ina ga sai mu takaita anan insha Allah. Karin da aje tambaya mun yau sati mai zuwa Muhammad. Dan kwanaki. Na ku san haka. Yawa in akwai tambaya ce maka an rubuto inje yanzu ba dan ita kanta tambaya tana buƙatar kai ka duba ta kai ba sai aka. Ka duba wani lokacin kuma zaka amsa ta gaggawan ba maslaha bace. Ayi hakuri insha Allah akwai tambayoyin ko abinda suka tura ma ko ta takarda sai ka tura mu. Mun zo sai mu rinka rage lokutan sun Allah ya yarda. Abin da yasa mu dalibai ne ba malamai bane jama'a shi yasa har yanzu karatu muke yanzu ma muke fatan mu fara karatun Allah ya bamu mai albarka. Amma gaskiya mu ba malamai bane daliban ilimi ne muna dai neman ilimi ko muna roƙon Allah ya bamu ilimi mai albarka. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا ربنا بعده تفرقا معصوما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا الأحياء منهم والأموات يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربونا صغارا. رب اغفر لكل جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا للمتقين إماما. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا الله.